Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
Yau ake fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump. Mutane 7 sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a Kabul, babban birnin Afghanistan. Sannan wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari a ofishin yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa wasu ƴan bindiga sun hallaka wani hakimi a jamhuriyar Niger kuma sun sanar da mutanen garin hakimin cewa za su dawo nan gaba domin karbar haraji. Ga abin da wani jami'in fafutuka a Niger ke cewa.
Ko mun roƙon Allah da za a yi sai an dauki matakai na nazari tunda Allah ya baka intelligence da in kai kalisai su ƴan ta'addan wannan su fada mun su tada hankali ne ba dan su ci mono umarni ba su tada hankali ne ba dan suna son wata kosu da shi kasa ba ko wani bangare ba su tada hankali ne dan saboda komai su da harin agogo ba.
Za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Muna kuma tafi da rahoto akan dambarwar da ke faruwa a jihar Adamawa saboda korar wasu ma'aikata da gwamnatin jihar ta yi. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adili Ture shirya zai kuma gabatar, amma duk sai bayan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yau Laraba ake fara sauraron ba'asi a bainar jama'a game da binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-takensa. Kwamitin Majalisar Wakilan Amurka kan bayanan sirri ne ke jagorantar binciken. Bayan an shafe makonni ana sauraron ba'asin cikin sirri daga jami'an diplomasiyya na yanzu da na da. Yanzu ƴan majalisa da ma ƴan kallo a faɗin ƙasar za su ji ta bakin irin su Leon Taylor, babban jami'in diplomasiyyar Amurka a Ukraine. Da kuma George Ken wanda ke kula da batutuwan da suka shafi Ukraine. Chairman din kwamitin Adam Schiff ya ce Taylor da Ken da kuma ta uku wajen bayar da ba'asin mai suna Mary Yovanovitch, tsohuwar jakadiyar Amurka a Ukraine. A ta bakinsa sun shafe shekaru gomai suna aiki tukuru ma kasar mu. Don haka na yi imanin cewa yana da matukar muhimmanci Amurkawa da dukkan ƴan majalisa su ji ta bakinsu game da abubuwan da suka ji kuma suka gani. Da Taylor da Ken duk sun ce Trump ya tursa sama shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky kan ya fara bincike kan ɗaya daga cikin na gaba-gaba cikin ƴan demokrat da za su kalubalance shi a zaben shugaban ƙasa na shekara ta 2020, wato tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden, kafin ya bayar da tallafin dala miliyan 391 da Ukraine ke bukata saboda ta yi amfani da shi wajen yakar ƴan awari masu ra'ayin Rasha da ke gabashin ƙasar. Mutane 7 sun mutu bayan da wata mota makare da bababamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul, babban birnin Afghanistan, a yau dinnan Laraba. Jami'ai sun ce wasu mutanen kuma 7 sun samu raunuka a wannan harin na bam wanda ya fi barna daura da ma'aikatar cikin gida. Zuwa yanzu dai babu wanda ya dau alhakin kai harin wanda ya zo kwana guda bayan da gwamnatin Afghanistan ta saki wasu jigajigan ƴan Taliban 3. A madadin sakin wasu mutanen yammacin duniya 2 da su ƴan Taliban ɗin suka yi, da wani ba Amurke da kuma wani ɗan Australia, waɗanda ƙungiyar ISIS ta kama su tun a shekara ta 2016. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani da ake kyautata zaton ɗan ƙunar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin ɗan sanda a tsibirin Sumatra na ƙasar Indonesia da safiyar yau ɗin Laraba. hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan kunar bakin wakin ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin Medan, a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka. Babu dai wanda ya dau alhakin kai harin. Masu kai harin kunar bakin wake daban sun fai auna ofisoshin yan sanda a wannan kasa mafi girma cikin kasashe masu rinjayen musulmi a duniya, wadda ta shafe shekaru da dama tana fama da yan tawaye masu ra'ayin Islama. Yau Laraba, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce a yayin da Isra'ila ba ta son fafatawar da take yi da Palestinawa yanzu haka a zirin Gaza ya kazance, Isra'ila za ta mai da martanin duk wani harin da aka kai mata. Da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar, Netanyahu ya ce ya rige ga kungiyar jihadin a tabakinsa ta daina kai har-haren ko kuma ta dadda shan bugu. Sojojin Isra'ila sun kai har-haren jiragen sama a yau din Laraba a Gaza, a yayin da su ma mayakan da ke wurin suka yi ta cilla rokoki ma Isra'ilar. Jami'an asibiti a yankin Falasɗinu sun ce an kashe Falasɗinawa akalla 18 tun bayan fara fadan jiya Talata. Babu rahoton nuna koko wani rauni a bangaren na Isra'ila. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan zai kai ziyara fadar White House a yau din Laraba don tattaunawa da shugaban Amurka Donald Trump. Kuma ana kyautata zaton shugabannin biyu za su tattauna kan kutsen da Turkiyya ta yi a arewacin Siriya, da kuma siyo makaman kariya daga har-haren jiragen sama da Turkiyya ta yi daga Rasha. Dadawalin harkokin da ke gaban fadar White House a yau ya hada da wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da bangarorin biyu za su yi da yammacin yau. Amurka da sauran kawayenta na NATO sun bayyana damuwa kan siyo makamai masu linzami na kariya da Turkiyya ta yi daga Rasha. Suna masu cewa makaman ba su dace da irin waɗanda kungiyar ƙawancin NATO ta amince da su ba, kuma suna barazana ga shirin nan na amfani da jirgin yakin Amurka samfurin F-35. Saboda haka ne ma Amurka ta dakatar da ƙasar ta Turkiyya daga shirin amfani da F-35 ɗin. Wani babban jami'in Amurka wanda ya magana da manema labarai gabanin ziyarar ta Erdogan ya ce batun na makamai masu linzami wani abu ne da Trump a tabakinsa ke kokarin ganin an warware shi kai tsaye a tattaunawa da Turkiyya.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da Jamhuriyar Niger, inda wasu 'yan bindiga suka hallaka wani hakimi a yankin Tillabairi kwana ɗaya bayan da suka sace shi a gidansa da ke ƙauyen Boni kafin su cinnawa gidan wuta, sannan suka wawashe dukiyoyinsa tare da sanar da mutanen garin cewa za su dawo nan ba da jimawa ba domin karɓar haraji. Lamarin da a yanzu ya jefa jama'a cikin halin zulumi ganin yadda al'amuran tsaro ke ƙara taɓarɓarewa a 'yan watannin nan. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muna Barma ya aika mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A ranar Litinin ɗin da ta gabata ne, wasu mutanen da ke kiran kansu mayakan jihadi suka kai samame a gidan Ali Mai Nasara, hakimin ƙauyen Boni da ke da'irar Anzuru kilomita 25 daga garin Ayeru, inda suka kwashi ganima a shagonsa, sannan suka cinna wuta wa gidansa da na ɗansa kafin su yi awon gaba da shi. Sai dai kwana ɗaya bayan faruwar wannan al'amari an tsinci gawar hakimin a ƙungurmin daji, lamarin da ke ƙara fayyace yanayin taɓarɓarewar tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Dan majalisar dokokin ƙasa daga yankin Tillabairi, Honorable Karimu Burema, na da damuwa akan wannan batu.
Mutane duka da Rozo Tillabairi bai kwana lahiya, bai tashi lahiya. In kuna tunan satin nan da ya wuce, ministry da lantariya ya hidda takarda yace duk motoci da suna ta yi Rezo de Tillabairi ya saya, sai ya sa mai mota guda biyu ko mota guda uku na sojawa. Lokacin nan suna ta yi lahiya da su dawo lahiya. Sai karan jiya an ka amsa wani mota na Bani Bongo. Mutane yanzu inda kace wazan Tillabairi to babu zaman lafiya. kuma abu kullum suna lalacina. Sun wuce waɗanda sun ka ta yi hakanan mutanen su duka tashi yana suka tunda yanzu duka hankali su ya tashi mutane da yawa sun tashi ma.
Yan bindigar sun yi alƙawalin sake komawa ƙauyen Naboni domin karɓar haraji a hannun talakawa. Abinda ya haifar da zaman zulumi a baki ɗayan wannan karkara. Jami'in fafutuka Salisu Amadu na mai jan hankulan shugabanni.
Dama aka ce ko kana da kyau sai ka ci gara wanka, ko mun roƙon Allah da za a yi sai an ɗauki matakai na nazari tunda Allah ya baka intelligence da in kai lissafi su ƴan ta'addar wannan su fa daman su tada hankali ne ba don su ci munin umarni ba, su tada hankali ne ba don suna son wata ko su ɗauki ƙasa ba ko wani ɓangare ba, su tada hankali ne don saboda komai su madadin agogo.
Matsalar tsaro a yankin Tilaberi wani abu ne da ke da nasaba da halin da ake ciki a ƙasashen Mali da Burkina Faso. Sanantar wannan matsala ya sa ɗaukacin janar-janar na rundunar sojan ƙasar Mali tarewa a fagen yaƙi. Dalili kenan Honorable Hamma Asa, mamba a kwamitin tsaro na Majalisar Dokokin Ƙasa, ke ganin buƙatar ɗaukar makamancin wannan mataki a nan Nijar.
Sojojin da ayya mai duka mayya-mayya da ƙanana ya kamata a kai su fagen daga, kowanne da ilimin da an gare shi da dubarar da an gare shi a yi a ƙare, saboda wannan abu yana ɗaukar sabon salo yana cuta ma ƙasar Nijar.
Rahotanni na cewa kawo yanzu dangin mamacin ba su ɗauki gawar ɗan uwan nasu ba, saboda gudun fuskantar fushin waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aiki. Kisan hakimai a yankin Tilaberi wani abu ne da ke ƙoƙarin samun gindin zama, duk da cewa yanki ne da ke ƙarƙashin dokar taɓaci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Allah gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma za mu leƙa arewa maso gabashin Najeriya. Biyo bayan matakin da gwamnatin jihar Adamawa ta ɗauka na korar wasu ma'aikatan jihar da yawa, jama'a da su kansu ma'aikatan sun bayyana ra'ayoyinsu akan wannan matakin. Ga ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz, wakilin murya Amurka.
Tun farkon hawansu a watan Mayun wannan shekarar ne ma, gwamnan jihar Adama dan jam'iyyar PDP Ahmadu Murfintiri ya ko bayyana aniyarsa na soke daukan ma'aikatan da tsohuwar gwamnatin APC ta sinita Muhammadu Umaru Jibrilla Bindowo. Kamar a wasu ma'aikatun kawo yanzu tuni ko aka bai wasu ma'aikatan kwalejin kimiyya da fasaha ta jihar, wato Adama State Polytechnic, takardar sallama, batun da ya sa waɗanda abin ya shafa ke kiran wani taron manema labarai. Faisal Baba na ko cikin waɗanda suka yi jawabi ga manema labaran. Ya ko bai na halin da suke ciki a yanzu
ne, hali da aka bar mu ne cikin yanayi, cikin kunci, cikin damuwa. Mai girma gwamnan jihar Adama Ahmadu Umar Fintiri zuwan shi ya bada sanarwar cewa zai yi mana screening. Mun bada haɗin kai a yi mana screening nan, mun ba su cikakken goyon baya. Amma abun mamaki, bayan sun je sun yi screening nasu, yanzu screening nan ga abun da suka haifar sun soma ba mu takardar dakatarwa. Kwarai kuwa, yanzu haka maganar da nake gaya maka, idan ka je State Polytechnic na Yola, wato spy kenan, zaka ga an ba ma ma'aikata sama da mutum 300 an ba su takardar kore. Kuma wannan abun bai tsaya a nan, baran kai dade. A baya fa wasu mu sun zauna wajen wata bakwai ba a biya mu albashi ba.
Kila ita gwamnati ta yi ikirarin kan cewa an dauke ku ne ba bisa ka'ida ba.
Maganan cewa ko an dauke mu ba bisa ka'ida ba, wannan bai taso ba. Ran kai dade, bari in gaya maka, gayyatan mu aka yi muka ji sanarwar cewa mu je ana saida form a Civil Service Commission, wato
idan bukatun ku, idan gwamnati ba
a nan mun ba ma gwamnati wa'adi daga nan zuwa sati mai zuwa 18 ga wata. Idan har gwamnati bata zo bata yi mana abun da ya dace ba, bata saurari kukan mu ba, bata daina abun da take yin nan ba, kuma bata biya mu haƙoƙin mu na wata bakwai da muka yi aiki ba, mun yi alƙawari da yardan Allah mu kuma za mu tashi tsaye mu yi faɗa mu kwato ma kanmu ƴanci. Alhamdulillah, zuwa kotu a yanzu bai taso ba, ba namu bane. Mu abun da zamu fara a yanzu zamu zuba ne da mu da gwamnati.
To ko me jam'iyyar APC wanda gwamnatin ta nema ta dauki wannan ma'aikatan ke cewa Ahmad Lawal shine ko sakataren tsare-tsaren na jam'iyyar APC.
Jam'iyyar mu na APC ba mu ji dadin yanda jam'iyyar PDP ta kori ma'aikata 'yan jihar Adama da aka dauka aiki ba. kuma saboda waina su bi dukkan sharudodi da ka'idodi da ya kamata dauki ma'aikata aiki. Na farko akwai Civil Service Commission wanda kowa da aka dauka wannan aiki san da aka bi wannan true process na due process na Civil Service Commission rule, kuma sun cancanta su yan adamawa ne kuma sun qualifying a dauke su aiki, aka dauke su aiki. To abun al'ajabi shine a takori ma'aikata aiki sannan kuma tana daukan wasu tana sawa aiki. Na farko dai muna ga nan ba ta ma mutanen jihar Adamawa adalci ba, dan ba na za mutum a dauke shi aiki shekara biyu na aiki ana biyan shi a gwamnati ka zo ka cira zan ka ce ka kore shi aiki.
Na dai ta kai goro da mari zuwa ofishin shugaban ma'aikata na jihar, to amma ko hakata ba ta cin maruwa ba. Ko da ke gwamnan jihar Adamawa ta bakin daraktan yan labaran Solomon Kumanga yace da kika manufa su kore ma'aikatan, to amma ko tuni gwamnati ta dakatar kasancewa akwai korafe-korafe.
An yi wannan amma kasan a kwanakin baya da ya shigo mulki ya kafa wani committee na musamman wanda za a duba daukan aiki da aka yi na wasu ma'aikata. Sa'annan akwai maganar wasu ma'aikata da suka canja wurin aiki zuwa suka tashi daga wasu ma'aikatu suka zo suka canza aiki wurin wannan makaranta. An duba ba a yi shi a bisa tsari ba, ba a yi shi a bisa ka'ida wanda ya kamata ba. Shi ne da kuma committee ta gama rahotonta. Ta mika mishi mashi mai girma gabna rahoto ya ba da umarni cewa a ci gaba a yi wannan tantance. Sai kuma lailai fa wannan abin kuma ya zo da wasu kurakurai. Saboda me ya faru haka, akwai yadda aka yi na maganar dakatarwa wanda ba a mun lura cewa akwai dan kuskure kadan. Saboda mai ba a faɗa wa mutanen da aka dakatar da su me yasa aka dakatar da su ba, an yi magana kawai aka rubuta musu wasika aka ce ai committee ce da ta tantance ta gan cewa ya kamata a dakatar da su, amma kuma ba haka bane.
Koma da menene yanzu ko an zura ido a gaida wannan dambarwar za ta kaya. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
A tausaya ma talaka, a tausaya ma talaka, na ji tausayi ɗayana, a tausaya ha, na ji tausayi ɗayana.
To ya akai dan auri me ya faru?
Wallahi shugaban ni kutuna.
To har yanzu dai kuna tare da Sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC, agogonmu a nan na cewa karfe 10:17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tattauna ne da bakon namu Malam David Dimus da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington. Tambaya ta gaba zan ce wani sauyi kake so ka gani an samu a jihar ka ta Adamawa, kuma musamman a Najeriya baki daya?
A gaskiya zan ce daga Adamawa zuwa Maiduguri da Najeriya gaba daya da sauran gurare kamar su Niger da Kamaru, ajuwan mu shine a samu zaman lafiya, a koma yanda yake da, a yi zaman lafiya, zaman tare, a rike juna, mu ga juna kamar ƴan uwa, mu nemi ilimi, ba ilimin addini kawai ba, mu nemi ilimin karatu da sauran su irin kamar su Saba Security da sauransu don mu samu makama da duniya, don duniya na cin gaba. So shine kira na ga mutane a wurin Adamawa daga jihar Adamawa da kuma Najeriya da sauran gurare.
Malam David Dumas, a matsayinka malami kuma in ce ma'aikaci kuma mawallafin littafi, littafi nawa ka rubuta a yanzu haka?
Na rubuta guda hudu, ina kan na biyar yanzu. Allah ya kare da lafiya, shekara mai zuwa zan gama wallafa shi.
Kuma dukansu akan mine ne?
Wayansu akan addini, wayansu kuma akan ilimi, wayansu kuma akan akan abin da ake kira strategy.
Strategy kenan, shirye-shiryen
garkuwa. Yes, gaskiya. Yes.
To idan mutane bukata wannan littafin naka, ina za a iya samun su a saya?
Yanzu haka ina sake wallafa su don sun kare, Allah ya kare lafiya, za a same su a Amazon. Ban gama ba, amma ina gama sake reprinting nasu zan sa shi a Amazon. In ka je amazon.com za ka samu, amma yanzu ina rubuce-rubuce ne a jarida a Nigeria. In ka samu David Dimas za ka ga rubuce-rubuce na a Punch da Daily Trust da Leadership da Nation da sauransu.
Iko Allah. To kai batun strategy, tambayata ta ƙarshe ita ce a matsayinka mutumin kudu. Idan ka diba yawancin matsalolin zaman lafiya kashe-kashe, tashe-tashe, zan ce kashi 90 cikin 100 suna faruwa a arewa ne ba a kudu ba. Me yasa?
Nagode da wannan tambaya. Wannan tambaya nagode. Abinda yasa shine kaga dan kudu in ya fita dan kudu zai nemi abinda zai ci, dan kudu zai nemi abinda zai taimaka wa dan uwansa, dan kudu zai nemi abinda zai taimaka ma mutanensa. Amma kaga mu a arewa yanzu mutane sun sa bambanci a gaba. Na daya kuma shine ilimi abu ne wanda mun yi wasa da shi a arewa. Ya zo zaman ta cewa muna da mutane da yawa da ilimi ya kasa a arewa. Ya zama cewa wai mutane da ba su da ilimi suna so sun fita su rungume ababen da bai kamata su runguma ba, kamar irin su a ce wai mutum zai iya fita ya ce wai a cikin sunan addini ya gaya mutane a tashi a jaya kashe-kashe da sauransu. Ba za ka iya ka samu ɗan kudu da za ka kira shi ya je wanta abu ba, ba zai yi ba.
Ya gani ka miyasa?
Abin da ya sa shi ne mutane da yawa ba za su yarda da wannan ba, amma akwai ɗan wayewan kai wanda zai ce maka wai ba zan je kashe kaina da kowa ba. Ba zan kashe kai, ina neman abincin kaina ne, ba zan je kashe kowa ba.
Kenan dai an koma ga cewa kamar batun ilimi.
To, batun ilimi shi ne da wayewan kai. Amma mutanenmu da yawa babu wayewa. Ilimi kuma mun wasar da shi. Jahilci ya yi mana yawa. Na san cewa mutane da yawa ba za su yarda ba, amma ni ɗan arewa ne. Kuma ina son arewa sosai, ina kishin ƙasa, ina kishin arewa sosai. Kuma sona ne in koma a yin zama a arewa.
Kenan ga ganinka malam Dare, idan an ka magance matsalar jahilci da rashin ilimi za a shayo kan wannan matsalolin na zaman lafiya da ke afkuwa a arewa?
Zan ce zai za a sharo kansa. Abinda ya sa shi ne kaga kamar yanzu wannan a Amerika, kaga yadda an care ya taimaka ma mutane sosai. To ya kamata mu nema yadda wayannan mutane sun taimaka da yadda suke yi, da ya zamanta cewa wai sun share kan wannan abubuwa. Ya kamata mu ma mu nema mu kafa a arewa don mu samu zaman lafiya.
Kenan yanzu kama kiranka shi ne ga shugaban Muhammadu Buhari a maida hankali akan ilmantar da yara ƙanana a hiddasa cikin jahilci. Kamar da kasa inda Allah mana ta cikin Alkur'ani, ikra bi ismi rabbika, ita ce aya ta fara wadda Allah ya shigo cikin Kur'ani mai girma, kamar ka karanta. To kenan wannan yaki da jahilci kamar yaki da ta'addanci ne, kai yaki ne domin a wanza da zaman lafiya a arewacin Najeriya. To Malam David, da wani kira zan ce a gare ka ga shugaba Muhammadu Buhari.
Kira ga baba Buhari shine a tuna da talakawa. Talakawa sun fito da yawa sun zaɓe baba Buhari. A gaskiya kamar yadda na sha faɗi a wannan interview na wurare kamar su Voice of America da sauran su wurare Amurka, a gaskiya talakawa na wahala. So mun san ya yi kokari da kuma yana kokari, muna sake kira ya sa ido don a nemi a taimakawa talakawa ta wurin abinci, ta wurin tarewa, ta wurin lafiyar jiki da sauransu, kiwon lafiya. A nema a taimaka ma talakawa sosai. Addu'a kiran da zai ma baba Buhari kenan.
To Malam David, da a ƙarshe wani me zaka cewa?
To zan ce a gaskiya na gode, wannan hira mai kyau ne. Ina jin daɗin hiran nan, ina so show na ku sosai, da kuma na san mutane da yawa na jin daɗin sa a Niger da Chad da Nigeria. Ku ci gaba, kuna aiki da yana taimaka mana, yana taimaka ma kasashen mu kuma. Mun gode.
To na gode nike godiya Malam David Dumas da asalin ƙasar Najeriya wanda ke nan babban birnin Washington DC. Mun gode da bamu damar tattauna da ku a cikin shirin namu na himma. Ba ta ragona, ni Abdulaziz Adli Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin Washington DC. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu.
To madalla a gaida Abdulaziz Adli Toro, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
A yau sakonmu na farko ya fito ne daga Abdulrahman Aliyu. Yace a gaskiya mu al'umar garin Tungar Bahago san ba a san da mu ba a tafiyar demokradiyyar kasan nan. Domin kuwa tun shekarar 2010 har zuwa yanzu ba wani abu guda daya na ci gaba da aka yi da sunan gwamnati a garin mu. Babbar bukatar mu a yanzu ita ce wutar lantarki da fatan mai girma gwamnatin jihar mu ta Sokoto Aminu Waziri Tambuwai ya ji kuma zai yi wani abu akai. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Garba na Kwalo yace salam VOA Hausa ga mari ga tsinka jaka gaskiya kalamar da mai martaba sarkin Kano ya furta na cewa da shine gwamnati da sai ya daura iyayen yaran da aka sace a jihar Kano kai mu talakawa bamu ji dadin sa ba ko da yake mu talakawan Najeriya rayukan mu ba wani komai bane mu dai fatan mu Allah ya kara baiwa iyayen yaran hakuri ya kuma bayyana musu ƴaƴan su cikin sauki sai kuma sakon da ya fito daga Isa Lawan Girgir yace salam VOA Hausa matakin rufe border tsakanin Najeriya da kasashe makwabta da shugaba Buhari ya dauka hakan ya dace matuka domin yayi hakan ne don gyara amma ba don cutar da ƴan Najeriya ba daga nan sai sako daga Abba Sa'adu yace salam VOA Hausa da fatan kuna lafiya abun bakin ciki da takaici da ban mamaki sai ai kwana biyu ko uku babu wutar lantarki a garin Mahuta idan an kawo ta ta awa uku ko hudu sai a dauke sai bayan kwanaki amma mun waye gari an raba bill din kudin wutar lantarki a hakan zamu biya kudin wutar ba tare da mun sha wuta ba to a gaskiya ba zamu biya kudin duhu ba zamu biya kudin duhun wuta ba domin bamu ga inda ake biyan kudin duhun wuta ba sai kuma sakon mu na karshe wanda ya fito daga Sani Yalwa yace muna ta al'umar duniya murnar ganin ranar kyautatawa ta duniya da fatan jama'a za su dage wajen ganin kyautatawa duk wanda wata dangantaka ta hada su da su to jama'a ku ci gaba da aiko mana sakonninku da ra'ayoyinku godiya muke yi huta lafiya
madalla kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya
to a takaitun yau laraba ake fara sauraron ba'asi a bayyanar jama'a game da binciken yuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump bayan nazarin take-taken sa mutane bakwai sun mutu bayan da wata mota makare da bama-bamai ta tarwatse a harabar ofisoshin gwamnati a Kabul babban birnin Afghanistan a yau dinan Laraba wani da ake kyautata zaton dan unar bakin wake ne ya kai hari kan ofishin yan sanda a tsibirin Sumatra na kasar Indonesia da safiyar yau dinan Laraba hukumomi sun ce mutumin da ake kyautata zaton dan unar bakin waken ne shine kadai ya mutu a wannan hari da ya kai a birnin Medan a yayin da wasu jami'ai kuma suka samu raunuka babu dai wanda ya dau alakin kai harin yau Laraba Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce yayin da Isra'ila ba ta son fafatawar da take yi da Palestinawa yanzu haka a zirin Gaza ya kazance Isra'ila za ta mai da martanin duk wani harin da aka kai mata da yake jawabi a farkon wani taron majalisar ministocin kasar Netanyahu ya ce ya rige ga kungiyar jihadin da ta bakin sa ta daina kai har-harin ko kuma ta dade shan bugu sojojin Isra'ila sun kai har-harin jiragen sama a yau dinnan Laraba a Gaza a yayin da su kuma mayakan dake wurin suka yi ta cilla rokoki ma Isra'ilar jami'an asibiti a yankin na Palestino sun ce an kashe Palestinawa akalla 18 tun bayan da aka fara fadan jiya talata babu rahoton da ya nuna wani ya mutu a bangaren Isra'ila
To masauraro anan zamu da sa'aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A yau muna son mu jira ayoyinku ne akan wani kudirin doka da ƴan majalisar dokokin Najeriya suka gabatar na neman hukuncin rataya wato kisa kenan akan masu kalaman batanci. Yanzu amadadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Ms Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da engineer Mr Dan. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau.